Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 28 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau Laraba babbar kotun jihar Kaduna ta sake shugaban Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da uwar gidansa a wata shari'ar da aka kwashe sa'o'i 8 ana yi bayan sun kwashe shekaru 4 a gidan yari. A jamhuriyar Nijar kuma jami'an hamayya sun gudanar da taron gangami da nufin yadda dawo kasar cewa suna nan kan bakansu na masu adawa da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wacce suke yi wa kallo marasa halacci. Har yau a jamhuriyar Nijar kasar ta bi sahun takwarorinta da duniya domin tunawa da yau ranar yaki da ciwon hanta da duniya. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal na dauke da rahoto na musamman. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Laraba kasar Japan ta bada rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 9,500 wanda ya sami fiye da na kowane lokaci, lamarin da kuma ya haifar da sabbin tambayoyi kan ko wasannin Olympic da ake ci gaba da yi ne da ƙara ta'azzara yanayin annobar a kasar. An bada rahoton fiye da 3,000 na waɗanda suka kamu a Tokyo wanda ya kafa tarihi da ya sama a kwanaki 2 a jere. Kafar yaɗa labaran Japan NHK ke tattara alƙaliman. Tuni dai birnin Tokyo yana ƙarƙashin dokar ta ɓaci da masu yin sharhi na yankin suke caccaka a matsayin wanda baya aiki, da yawa daga cikin dokokin na sa kai ne. Alal misali, an umarci shagunan saida abinci da sakar rufewa da wuri da kuma kada su saida barasa wanda ba duka ne suke bi ba. Kwayar cutar kuma ta yaɗu a wajen babban birnin kasar. Yankuna uku da suke zagaye da Tokyo, Kanagawa da Chiba da kuma Saitama, duk sun ga hawar waɗanda suke kamuwa. Kafofin yaɗa labaran yankin sun bada rahoton cewa jama'ai suna duba yiwuwar ƙarfafa matakan hana kamuwa waɗannan yankuna. A yau Laraba, 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yan cira na 18 da suke bacci a kan wata babbar hanya arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bus ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu 19 sun ji rauni a hadarin a jihar Uttar Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin kasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Fasinjojin sun fita daga cikin motar bus ɗin bayan karewar karen shaft ɗin motar kuma suka kwanta kusa da ita a lokacin da babbar motar ɗaukan kayan ta zo ta buga mata ta baya. Ma'aikatan ceto sun samu damar ciro wasu gawarwaki daga ƙarƙashin karikicen motar bus ɗin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Xinjiang. Rahoton yana zuwa ne makonni bayan wani rahoton cewa tana gina kimanin rumbunan makamai mai linzami 120 a Yumen, wanda yanki ne mai hamada kusan kilomita 380 zuwa kudu maso gabas.
Abai da Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, babbar kotun jihar Kaduna ta sake shugaban Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da uwar gidansa a wata shari'ar da aka kwashe sa'o'i 8 ana yi. Alƙali mai shari'a Gideon Kurada ya ce kotu ta gaza kawo shaida akan zargin da ake yi wa Zazzaki da uwar gidansa. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cikin wannan shari'a da ta kwashe shekaru dai gwamnatin jihar Kaduna ce ke tuhumar Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da laifuffukan da suka hada da tare hanyoyi na magoya baya a bisa haramtacciyar hanya da kuma tada hankulan al'umma ba bisa ka'ida ba, kuma bayan sauraron dukkanin bangarori ne kotun ta yanke hukuncin sakin Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki a wannan rana ta Laraba. Barista Sado Garba na cikin lauyoyin da ke kare Sheikh Al-Zazzaki kuma shi yayi wa manema labaru karin haske game da hukuncin na wannan rana.
Kotu ta sallami Sheikh Al-Zazzaki da matan shi akan zargin da ake musu cewa ba su aikata komai ba, saboda haka an sallame su. Yau sun zama free, sun sami yancin su. Yanzu yana nan kawai zai fito, yanzu za ku ganshi tare da matan daga nan gida yi. Laifi ne da ake cewa an aikata a 2015, amma aka zo aka kawo su a gargashin doka na 2010. So nan ma kotu ta yi zo ka ci a kai ta nuna abu ne da bai dace ba, an yi sauki burusu. Sannan kuma dishe din da aka gabatar ba wanda ya nuna cewa duk laifin da ake zargin su da shi sun aikata ko kuma su suka sa aka aikata.
Yanke wannan hukunci ke da wuya sai kotun ta saki Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki. Kuma lauyan gwamnatin jihar Kaduna bai ce komai game da matsayin gwamnati akan wannan hukunci na wannan rana ta Laraba ba. Sai dai wani lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna, barista Elsbar Abakar, ya ce zai wuya gwamnati ma ta iya daukaka kara.
Dama ka san an sake shi ne a wani abu, submission of no case to answer, wani mataki ne na shari'a wadanda in lauyoyin wanda suke ganin cewar an bada shaida akan wanda ake tuhuma ba zai gamsar da shari'a ba, to sai su yi roko cewa karfin maganan da wadanda suke tuhuma suka yi dai kai a ce ma mutumin ya amsa laifin shi ba. To a gaban wannan rokon ne Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya nasara. To kuma dama ana sallaman mutum ne, sai dai in su gwamnati suka ce za su daukaka kara a kai don suna da daman daukaka kara. Amma a tunani na abu ne mawuyaci a ce an daukaka kara, saboda a dalilan da alkalin ya zayyana na rashin karfin shedun da suka bada sheda akan shi wanda ake tuhuma da matarsa.
Dama dai ɗaya daga cikin manyan malaman mabiya shi a Najeriya ya ce hakurin magoya bayan ya riga ya kare game da rike Al-Zazzaki. Da yace lokaci ne da ya kamata gwamnati tabbatar da ta su koma shugaba.
Kari an fara mu da ga ƙa'idar jagora sai wanzu wallahi munkaci. Na saki wallahi ci gaba da rike malai. Ba mu da zaman lafiya, ba mu da kwanciyar hankali, kuma ba mu saki bari a zauna lafiya a Najeriya sai an saki bari.
To ko ya magoya bayan Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki suka ji game da wannan hukunci na wannan rana?
Sunana Muhammad Nasiruddin. Da yau rana ce a wurin mu wadda take babba, mai muhimmanci, mai abun godiya. Saboda haka mun gode ma Allah Ta'ala da nuna mana yau wannan shari'a ta kawo ƙarshe.
Farko sunana Abbas Ali. Wannan rana dama ta zo daidai da ranar farin ciki mu yau. Wannan dama rana ce ta Idil Gadir. To kuma Allah Ta'ala ya kaddara wannan ranar ne za a yi wannan hukunci din. To alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske.
Tun a watan 12 shekarar 2015 ne dai aka samu hatsaniya tsakanin jami'an sojan Najeriya da kuma biya masabashi a Azaria, wanda wannan hatsaniya ta yi sanadin salwantar rayuka da dama. Sai dai da alamu kuma damuwar magoya bayan Sheikh Al-Zazzakin ta kawo ƙarshe, musamman ganin yadda ɗaruruwan su suka hau motoci da babura suna ta bikin murna a ƙwaryar garin Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuma jami'u hamayya sun gudanar da taron gangami da nufin jaddada wa kasar cewa suna nan kan bakansu na masu adawa da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, wacce suke yi wa kallo marasa halacci, saboda a cewar su dan takararsu Muhammad Usman shine lashe zaɓen ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan gangami da ke matsayin na farko da jam'iyyun hamayyar ke shiryawa tun bayan da Muhammad Bazoum ya yi rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun 2021, wani yunkuri ne na sake jaddada wa jama'a cewa adawa na nan daram akan matsayinta. Hasali ma jam'iyyun na CAP 91 da ACC da FRC na kan bakansu na masu ja game da sakamakon da ya bayyana dan takarar PNDS a matsayin wanda ya ci zaben da ya gabata, kamar yadda kakakin su Habibu Kane Kadaure ya yi mana karin bayani.
Mun sa kara a wurin kotu na ECOWAS saboda shugaba Muhammad Usman cikin wannan zabe ba a kare haƙƙin shi ba yanda ya kamata. To in dai habba a kare haƙƙin dan takara ba ko kuma dan ƙasa cikin tsarin zabe a yi zabe bai yi ba, kuma hujjoji da muka kai a can ECOWAS hujjoji ne wanda muna sa tsammanin insha Allah in har dai za su yi magana kai wato za su hiddo gaskiya wadda ta fito daga cikin akwatin zabe in Allah ya yarda. Kun san akwai abukan mu wanda aka rike bayan an hiddo sakamako na zagaye na biyu na neman shugaban kasa. Sun gayi suka ce lalle ba a yi zabe ba mai inganci ba, a yi zabe mai kyau ba. Ka gani aka kama su aka rike. To lalle a sake su saboda mu a wurin mu muna tsammanin rukun da aka yi musu rukuni na siya.
A ci gaban wannan sanarwa, jami'in na hamayya sun bayyana yadda suke kallon kamun Ludayen Muhammad Bazoum a tsawon kwanaki 100 na shugabancin kasa. Zakari Aliyu shine sakataren jam'iyyar RDR Canji ta Alhaji Muhammad Usman.
Bisa harkar tsaro har yanzu babu abin da ya saki tsakanin majiya da shekaran yau kun ji abin da ya faru na kasarere. Alhali ko an yi kwanaki sai ana jin maganganu a Abu ai yanzu alhamdulillahi ai wanga iko da ya kama ga alamu ana nan ana shirin kokowa da can hanci da rashawa a abin ya kai. Kawa ta doki barawo, akwai barawo raƙumi, akwai na saniya, akwai na rago, akwai barawon zakara. Sai ka zaburi ka dahe barawon zakara kai ta kuwa ka kan barawo. Alhali mayyin bare kun sani mun sani.
To amma da yake mai da martani game da waɗannan korafe-korafe, wani na hannun daman shugaban kasa Alhaji Mai Bukar Kusa a jam'iyyar PNDS tarayya ya ce
fi sabilillahi mu a matsayin mu na mutanen Niger mun san ba zan shi lashe zarbe. Yau fa yanda kasan ne yake tahiya mu ana mu gani fi sabilillahi babu wani adawa. Tunda dai mutanen Niger tare muke kwana muna tashi wuri guda kuma muna ji kalaman da yake fitowa a bakin su. Da wanda muke ganin cewa mutanen adawa na yau sun komo suna goyon baya 100% da abin da shugaban kasa yake yi. Su tayi su hudu shi a gaban mutanen Difa ko mutanen Televeri. Su da suka san abin da suka kwana da shi jiya. Yau in ka zo ka wannan magana a gaban su wani dai fi sabilillahi ba zai kalle ka tahi ba.
Wani abinda mu manema labarai muka lura da shi shugabannin jam'iyyar Madal Lumana ta ƴan hamayya ba salarci wannan gangami ba. Wani jigonta Bana Ibrahim na hannun daman tsohon Prime Minister Hamma Amadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa lokacin fitar da wannan sanarwa bai yi ba, amma kuma ya jaddada cewa jam'iyyar Nana a matsayinta na mai adawa da manufofin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai a jamhuriyar Niger din kasar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da yau ranar yaki da ciwon hanta a duniya. Ministan kiwon lafiyan kasar ne ya yi wa 'yan Niger jawabi a madadin gwamnatin kasar game da wannan cuta, yayin da malaman asibiti suka yi amfani da wannan ranar domin faɗakar da 'yan Niger game da cutar hanta. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako.
A ko'ina a faɗin duniya a yau ne 28 ga watan Yuli ake tunawa da ranar yaƙi da cutar hanta. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sa'anninta na duniya domin tunawa da ranar ta yau domin yaƙi da wannan cutar. Ministan kiwon lafiyar ƙasar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ne ya yi wa 'yan Nijar jawabi a madadin gwamnatin ƙasar domin tunatar da 'yan ƙasar da cewa cutar hanta na nan, kuma al'ummar ƙasar ya kamata ta yi la'akari da cewa akwai wannan cutar kuma ta yi hatara. Maudu'in tunawa a bana da yaƙi da cutar hanta shine cutar hanta ba ta jira, abinda ya sa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar cewa
il s'agit donc d'une actualité car les hépatites gagnent du terrain dans le monde entier. C'est pourquoi il y a nécessité.
Wannan shine abin labartawa domin cutar hanta na ci gaba da haɓaka a duniya. To shi ya sa dole a gaugauta ɗaukar matakai da wayewa al'umma kai game da wannan cutar da illa ga dan adam da iyali da ma al'umma tana da kamari sosai. Na tambaye Dr. Ila Abdu shugaban hukumar asibitin birnin Kwani kuma me ke haddasa wannan cutar hanta.
Muhimmanci wannan ranar shine a ba mutane bayani bisa ga cutar hanta, menene cutar hanta, menene lahaninta, yaya ake a kamata, yaya ake a same ta, yaya ake a yi kariyarta, yaya ake a kare al'umma bisa ga cutar hanta. Shine muhimmancin wannan ranar da aka keɓe ta 28 da ko wace shekara.
Doktor, me ke haddasa wannan cuta ko ana gadonta ne?
A'a, cutar hanta ba gadonta ake ba. Cuta ce wadda ake samu ta hanyar ƙwayoyin cuta. Ƙwayoyin cuta da ake ce ma virus. Kamar yadda ka san ana kamuwa da COVID-19 majina China, ana samun ta hanyar kwayar cuta, ita ma haka ake samun ta, ita ma virus ke samun ta, virus ke sata. Virus kin kuma kashi-kashi ne. Virus akwai su kamar kashi biyar, amma wanda an ka yi sani, wanda ya fi yawa, shi ne virus na cuta anta na wanda ake ce ma virus B, shi ne ya fi yawa, shi ne kuma ya fi mukunta.
Daga bisani Dr. Ila Abdu ya bayyana mini irin yanda mutum ya kamata ya yi da zaran ya kamu da wannan cutar ta anta.
Abinda ya kamata shi da gaugawa, na farko ya rika zuwa likita kai-akai, ya san ke fadin abinda ke damun shi. In yana fadin abinda ke damun shi, likita zai iya ya san kaka cutar anta ke tahiya a cikin jikin nashi. Yan an ka san kaka ta ke tahiya a cikin jikin nashi, za a fada mishi kuma abubuwan da ya kamata ya yi saboda abun kai ya ci karfin shi sosai da sosai. Da yake ita cutar anta, surtu wadda ake samu ta hanyar virus B, in ta kama tun ba magani ba ke kwai wanda za a ba shi virus B kana ya mutu. Inan abubuwa ne kamata ya zankiya da su ka abun ya ci karfin shi, kamar shan shayi hakan ga, kamar shan giya hakan ga, kamar shan sigari hakan ga, kamar cin abinci mai mai da yawa ko cin nama mai kitse da yawa, su ne kamata ya zankiya da su. To su ne muke ba mutum bayani ya kiyaye, ya gane, ya kiyaye kala abun ya ci karfin shi maza-maza.
Dr. Ila Abdu na babbar asibitin birnin Kwanne kenan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Shayi wani abin sha ne da al'ummomi da yawa yake amfani da shi don tsima jiki ko ta da jiki daga kwana ko barci, musamman a lokutan damina da lokacin sanyi na hunturu. A yayin da wasu mutane masu shan shayi suka fi son lipto a cikin shayin, wasu kuma suna amfani da bibo, sobo da madara a cikin shayin. Akan haka na tattauna da wasu masu sai da shayin da masu yin shayin.
Ni ne Hassan mai shayi.
Mallam Hassan ka dai kana sana'ar shayi?
Na dai ne, na kai kusan shekara ina sai da shayi nan.
Ana Ibadan?
Ibadan ba. Tun lokacin Murtala ina sai da shayi.
Har yanzu?
Har yanzu ina sai da shayi. Koi ya yi tsada, ba kamar irin da ba ne. Madara ya kare kuɗi, lifto ya kare kuɗi, komai ya kare kuɗi, kuma muma mun kare kuɗi.
A wurin sai da?
Tabiya, wani wajen sai da muna tabiya. Ba matsala, akwai wani guri ba, akwai matsala wani guri ba matsala.
Yanzu nawa muke sai da kop ɗin shayi?
Kofin shayi? Abin da muke sai da yanzu kofi guda ba burodi, ₦120. In rabi ne, ₦70. Rabi da ₦70. Inda burodi, ₦220.
Inda madara?
Inda madara ba.
To in kuma babu madara kamar a ce lipto ne kawai fa?
₦70. Inda burodi yana ₦120.
To yaya sana'a ce tafiya idan ka kwatanta ta da tun da ka yi shekaru da yawa kana wannan sana'a?
Eh to yanzu dai ba shi nan muna dai maneje, ana samu karan wani guri, ana samu wani guri ba samu. Kaga un domin na ma da muke sai naira 30-30, shi ma yanzu naira 60-60 ya tashi ana sai.
To kuna muke sai suwa?
Mun ₦100 muke sai suwa.
To wannan sana'a ta shayi ka yi shekaru kana, shin tana biya ma bukata?
Alhamdulillah.
Ba ma saurari labarin dami-dami kai a cikin wannan sana'a ta shayi?
Na samu dukiya mai kyau, yana ina fahimta, ina turawa gida, ina kama iyalina, ina awo suna ci suna sha, hankali makwance yake.
Bayan nan Ibadan a ina ka taɓa yin shayi?
Na taɓa yin shayi a Lagos lokacin mulkin shagari.
Da ina kuma?
A shi kenan, daga Ibadan sai Lagos mulkin shagari cikin karan shanu a Jegule muka zauna. Na zauna.
A wancan lokaci nawa ne da waton wannan kirita na kwai?
Kobo ne lokacin, ha kobo 12 da shi, o yace kobo. Mun lokacin sili ne, aikin sili.
Ka taɓa koya ma wani aikin shayi?
Yawa, na koya. Mahmudu ce ma shayi ne na koya. Ka ga Mahmudu Buzu na Borja ne na koya. Ka yaran nan na koya ma shayi sun fi goma.
Kuma suna na suna yi?
Har yanzu suna na suna yi.
Assalamu alaikum Tambol. Sunana Dr. Alhaji Junaidu mai shayi bakin kasuwar shanu Ibadan.
To doctor mine ne kai? Na shayi ne ko na?
Ni doctor ne na shayi hakika. Inda ana zama farfeso ma ni farfeso ne.
Game da shayi?
Game da shayi.
Da me da me kake haɗa kana wannan shayi?
Shayi? To shayi abu ne mai sauki, abu ne kuma mai wuya. Domin shayi ana hada shi da suga, ana hada shi da ganyen shayi, ana sawa citta, ana sawa kanamfari domin shayi nan yayi kamshi yayi dadi.
Ana akwai wani ganye da ke fitowa daga kasar China, ana ce mai cottons ko tanshin ko menene. Kuna amfani da wannan ganyen wurin shayi?
Mu masu shayi na kan table wanda muke kira masu wucewa da yan gari su zo su sha, ba ma wannan shayi. Wannan shayi ne wani wanda suke zauna a bakin kofar gidansu suke yin sa. Shayi ne na sayarwa na kasuwa, shi ake magana a kansa.
Menene dadin wannan sana'a gare ka?
Alhamdulillah. Shayi, shayi sana'a ce ta kwarai, sana'a ce mai rufin asiri. Insha Allah, inda ya kado ra shayi a wurin da ake shan shayi, to insha Allah abinda za ka ci ka sha da iyalinka ba za ka rasa ba duk safiyar duniya, saboda ka ba za mu cewa Allah komai ba sai dai mu ce alhamdulillah. Masha Allah la quwwata illa billah. Mun gode.
Yanzu a yini kana nawa ga shayi?
Wannan abu ne wanda yake shiga ya fita, domin sana'an nan tamu kaga na fada maka akwai rufin asiri ko, to akwai kuma bayan Allah wasu wanda za su zo su sha su tabi
ba su biya ba,
ba za su ba da kudin ba. Akwai wani yana da kudin ma dan isa sai ya tashi tabi ba da kudin ba. Wata rana yau an kai sai kaga ka cika aljibin ka dam da kudi, gobe jibi an kai sai kaga babu kudin ma sam ka rasa ma yanda aka yi, to haka aikin shayi yake tafiya.
To menene matsaloli ko kalubalen da kuke fama da su a wannan sana'a na shayi?
Kalubale ba mu da wani kalubale game da shayi, illa wata rana masu suga su ƙara kudi, masu mili su ƙara kudi, masu burodi su ƙara farashi. To in kace za ka ƙara farashin nan kai kuma su kuma kostomomi sai su yi caka da surutu, ko ba mun shayi nan ya cika tsangwala kaza kaza kaza, to kuma ba shi ya ƙara ba, sama ce ta ƙara kudin.
To doctor, me za ka ce a game da masu shan shayi?
Masu shan shayi, to alhamdulillah sai mu ce mun gode Allah ko mun gode kostomomi, domin suna cika mana umarnin mu gaskiya alhamdulillah. Mun gode, abin da zamu ce kenan.
Ina kuke samun kayayyakin da kuke hada kayan shayi kamar irin su kwai, madara da sauransu?
Wannan abin sauki ne, muna zaune muna ayyukan mu, muna bakin shagon mu, kostomomi suke ka mana, wasu daga kauyuka gidan gona, wasu kuma wanda suke na cikin gari ma za ka mana kwai a fakan mu dauka mu shirya, lokaci an yayi mu doki kudin su mu basu. Mulki kuma muna zaune su ma za su ka mana, suna ajiye mana lokacin da suka daidaici mun sayar da wannan kayaki su samu. Muna je taimakawa juna tsakanin mu da mu da su, alhamdulillah, masha Allah.
To wane lokaci ne aka fi shan shayi? Lokacin ruwa sanyi ko bazara?
Shayi da ban baka ji ba an ce tsara kashe sai da ruwa rana, ai shi shayi in ana sanyi aka fi shan. Lokacin sanyi kaman ana ruwan sama, lokacin malka, to a lokacin ake cinikin shayi sosai. Lokacin sai mai shayi ya ga dama ma zai rufe kayan shi, dai in rana ta fito har ta fada, in baka rihe ba to ba za a rasa masu zuwa su saya ba saboda sanyi. Haka kuma lokacin sanyi daga kamar lokacin hunturu haka yake.
Ni Umar Oro nake, dan Oro.
Yawa, to kai kana shan shayi?
Wallahi kwarai ne ka shan shayi.
Na ga wani kofi nan cike da shayi gaban ka.
An zuba min Lipton, baka gani na hannun girgiza ba?
Na gani Lipton ne.
Lipton ne. Kuma in ban sha shi ba ban jin daɗi.
In ka sha ba ya hake ji?
Haba mallam, wallahi ina shan karfi.
Ka dade kana shan shayi?
Ina gani na shekara 30 ina shan shayi.
Kuma irin wannan kala ta Lipton?
Lipton.
To madara ba?
Madara ba, ruwa ne ta sosai.
Ka haison Lipton?
Na haison Lipton.
Lipton akwai wani irin na China da wani irin da aka kawo daga irin Niger da sauransu, wani iri hake shi ko kuma wani iri kafi so?
To na Nigeria dai mun yi unhun da shi. In ba don baya ba an ga da an ka kawo mana wanga muna sha ba, ko ba gaskiya ba?
Sunana Ibrahim mai turare.
Kana shan shayi?
Insha Allah ina sha ko da yaushe.
Wani irin shayi kake sha?
Yani ko da yaushe ma wucin shan shayi Lipton ba madara nake sha.
Me yasa baka shan madara?
Ni dai kawai ra'ayi na ne wannan, ko da yaushe haka ne sha. A lokacin da duk lokacin in nazo in ban sha shi ba zan ji kawai ba na jin daɗi sosai. Amma na fi da sai in na sha shi ko na ci abinci in ban sha Lipton ba zan ji kawai dai kaman dai da dan sawana haka.
Kamar da dare kake shan shayi ko da rana?
Da safe dai hakan ga irin da safe dai na zuran kudin kai.
Kullum
insha Allah sai dai in na je wani wuri ban samu ba.
Misali a ina ka fara shan shayi?
Ni na fara shayi, na fara yari a gida na fara shayi.
Kana shekara nawa ka fara shan shayi?
To ina kamar shekara 7 zan cewa, da wurin wayo na dai zan cewa ko ba haka ba, na tashi ina shan shayi akai.
Amma har yanzu baka bari ba?
Ni a nan Ibadan ai ko ina wanda inda ake Hausa ko ina wuri na ne. Kaga kamar irin Ojo wuri na ne, irin Borija waje na ne, irin na Akela wuri na ne, irin Trailer Park wuri na ne, ko ina na je zan zauna yanzu zauna a zuba mai zauna mu.
Cikin wuraren nan da kake zuwa shan shayi, wani wuri ne kake ganin cewa shayin wurin ya yi gamsar da kai?
To wannan kuma tambaya da yanzu wannan ta fi karfi.
Mala Abdullahi, kai ma kana shan shayi?
Insha Allah ina shan shayi.
To wani iri haka shayi da madara ko ko Lipton kawai?
To na yi zaman sha da madara na bari, kuma na yi zaman shan Lipton kuma na ga yana cuta min, sai na bari na koma daga Bibo sai Sobo.
To wani irin cuta shi shayi kai ma?
Yana kona min zuciya yana kuna, shi yasa na bari.
Kuma wani lokaci ne ka fara shan shayi?
Gaskiya an shekaru da yawa, don na fi shekara 40 insha Allah.
To kana da niyyar ka bar shan shayi? kai yanzu?
Ah, sare ina mutu.
Malam, wani wuri na ka sha shayin da ba za ka manta ba saboda dadin sa?
Ah, shayin na gidana, na gidana.
To naka so akwai wanda ba za ka manta da shi ba?
A'a, ne dai na gidana na sani.
Amma kana sha waje?
Ah, kwarai yana sha.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida na Tambuwal. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana.
Wasanni a takaice.
Kwa damu suma nabaren wasannin na yau babban mai koyar da asanci kwatakwa wasa Maretu Beretu ya bukaci kaddamar da bincike a cikin wasan su na karshe a Premier League din Ghana wasan da sun kai da Elmina Sharks coachin dan kasar Portugal da ba shi a benci a wannan wasa na kwatakwa na karshe saboda dakatawar da aka yi masa ya kasa dai nuna wani abu ta kamai me amma zaka ga damuwa ciki a fuskar sa Elmina Sharks ta doke kwatakwa da ci daya a wasan abinda ya taimaka wa Sharks din samun gurbi a Premier a wasan na karshe abubuwa masu ban mamaki sun abuku tuni dama naci ya kamata a binciki waɗannan abubuwa a jakunan waɗanda ya kamata a hukunta. Ruyatta Malay United ta sake samun gurbi a Premier League din Ghana ranar Lahadi 25 ga watan Yuli shekara ta 2021 ranar ƙarshe na gasar. Bayan shekaru 8 tana a rukuni na biyu, Ruyatta United da ake wataki da Pride of the North ta doki Unity FC ne da ci 2 da nema a gida a Bidda ya kaita ga samun maki 65 ta banka Itano Bafakwa da ke farko samun daukakar ta ya fito ne daga barambaran da Brighton Chelsea ta yi da Bafakwatano a Golden City Park komawar RTU rukuni na biyu a shekara ta 2013 na tattare da dalilai iri-iri kama daga matsalar kuɗi zuwa na rashin iya tafiyar da aiki. Shugaban hukumar kwallon Najeriya Maju Penek ya bayyana cewa an yi nesa cikin shirye-shiryen yin wasa na sada zumunci guda biyu tsakanin ta da Ghana da kuma Canada cikin watan Oktoba za a yi wasannin ne yayin da hukumar FIFA ta je hutu cikin watan Oktoba za a yi wasannin a MNT Bank Stadium da ke a Baltimore USA. Hukumar kwallon Najeriya na tattaunawa da Ghana, Kamaru da Canada don wannan wasa da Super Eagles Team B. Tsohon dan wasan Ghana kuma dangi na Ayu, Sola Ayu ya bayyana cewar dan wansa kuma captain din Black Stars Andre Ayu ya isa Qatar ya cicci burgami na kuɗi. Game da abin da Sola Ayu ya ce ne a wani matsayi na rayuwarka kana yanke shawarar sha'anin kuɗi ne yadda zai yi tasiri mai girma a rayuwanka na gaba. Haka kuma ya ce tafiyan Andre zai iya kawo dadin kai ga kasar Ghana ta samu cin kofin da ta dade ba ta ci ba. Burin duk dan wasa ne bayan ya shiga duk inda ake shiga ya tara kuɗi matsayin Andre kenan a wasannin Olympics yake gudana birnin Tokyo dan damben kasar Ghana Samuel Tachi ya farfado bayan ya soma damben sa cikin ruwan sanyi ya doke dan damben Ecuador Jean Carlos Caicedo ya dira zuwa matsayin kusa da na ƙarshe wato quarter finals da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga baban da ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Yau Laraba kasar Japan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 9,500 wanda ya sami fiye da na kowane lokaci, lamarin da kuma ya haifar da sabbin tambayoyi kan ko wasannin Olympic da ake ci gaba da yi ne ya ƙara ta'azzara yanayin annobar a kasar. An ba da rahoton fiye da 3,000 na waɗanda suka kamu a Tokyo, wanda ya kafa tarihi da ya yi sama a kwanaki biyu a jere. Kafar yaɗa labaran Japan NHK ke tattara alƙaliman. A yau Laraba, 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikatan 'yan shira na 18 da suke bacci a kan wata babbar hanya arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu 19 sun ji rauni a hadarin a jihar Uttar Pradesh.
Masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin da Julie Laser Vision da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya kuma makiri da na shirya kuma na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.